الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد من حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا كاوم يوم نو نيجو تاع المحرم 20 دا بسي او صفا 20 دا شيدا غوتان المحرم صفر عفوا هجرم ما اكي صلى الله عليه وسلم 1437 كما تفس غوتان شابي ميلاديا 2015 ومن شي جبنا مجلس سمو من البركة أن مسلتي مسجد الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إن مكي كان تلتاف مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية نا شيدي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لما أمن تابازا متاشئ مسألة تشبه عند آية malam yi mata take kuma wannan shine majalisin mu na 26 yace al mas'alatu al hadiyatu was sab'un mas'alatu 70 aya ajirun gwanan mas'aloli na jahiliya da malam ibnu abdul wahhab rahimahullahu ta'ala yake tuna mana su kuma yake fadakar da mu game da su mas'aloli guda 128 yau zamu tashi a mas'alata 71 يرشي تركهم ما أوجب الله عليهم من باب الورع متان الجاهلية كافزو مسلم شيسن كسن شيسن دوتا ممونة العادة تركهم ما أوجب الله تعالى عليهم سنة بغن أظن ألا مدو كتين سكية وجب كامس من باب الورع ويسو تنسيني سكيدش أظن ألا يا وجب كاشن إبادة أما سوف داشي وانا أظن إبادة بقى kun aka tambaye shi me yasa kuke jin su suna taka tsantsan ne suna da tsantsi ne Allah ne ya wajabta wannan abin yace ayi shi tilas a matsayin ibada to su kuma sai su kiyin wannan abin kun an tambaye su me yace hujjar ku yace ai sun yi wannan abin ne saboda wara abin da ake cewa alwara shine taka tsantsan yin kaffa kaffa dan kakka abka ma wani abin da yake ba daidai ba shi na ke ce masa alwara shi yasa al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah yake tarifin alwara yake cewa tanku ma yukhafu darahu fil akhirah ni santar abin da ake jin tsoron zai iya cutar da mutum a lahira wannan shi ne ake ce masa alwara shi ne taka tsantsan shi ne kaffa kaffa to shi alwara wa ka'ida ana yin sa ne a abin da yake halal ba abin da yake ibada ba in an ce halas abubuwan rayuwa na yau da kullum shi mutum ya kasance yana taka tsantsan abinda zai sa a bakin sa zama yana taka tsantsan da shi duk abinda zai zo masa ya tabbatar da halas ne idan bai gane halas bane ko haram to in yana da taka tsantsan zai nisanci wannan abin saboda wannan abin ya zama masa shubha in tufafi zai sa sai ya tabbatar da wannan tufa ta halasci idan ku yana kokonta a kan halascinta shin ta hanyar halas wannan tufafin ya samu a'a ta hanyar haram ne sai ya bashi sannan a cikin tufafi akwai ababen da aka haramta sawa to idan zai da tabbas shin wannan abun halas ne ya sa shi ko haram ne ya sa shi abu biyu tabbatar da abu ta hanyar halas aka same shi na biyu to shi kuma halas ne akwai abin da ta hanyar halas aka same shi amma kuma haramun ne cin sa ko haramun ne shan sa ko kuma cika ne amma haramun ne sa shi ta hanyar halas aka same shi yanzu misali sai mutum ya kwadugonsa shi ya aikin sa na halas aikin da Allah ya yarda da shi sai ya je sai giya yanzu wannan ya mai da giya ta zama halal bai mai da ita zama halal ba ya ce giya da kudin halal amma giya ne hukuncin ta a musulunci haramu to kaga wannan har abada ba zai shata ba akwai abin da kuma halal ne cin sa ko amfani da shi ko cin sa amma kuma ta hanyar haram aka same shi sai mutum ya je zai auni shinkafa amma kudin da ya je zai auni shinkafin nan da bashi kudi ne na sata ko sata an ajiye a ma'ajiya ya balla ya dauka ko kuma sata kudin gwamnati ko satar amana da aka bashi kaga cin masara halal ne amma ne kudin da aka sama wannan masarar da za a siye masarar ko aka siye ta shi kuma kudin haramun ne saboda haka masara nan ta zama haram saboda ne saboda kudin da aka siye ta na haram ne mun gane to shi ne ake ce mishi alwara'u ka zama kana da takatsantsan shin wannan abu da za ka yi amfani da shi na tufafi ko abin da za ka ci na ci ko abin da za ka sha na sha shin halal ne a shari'a shari'a ta yadda a ka in tufafi ne shari'a ta yadda a ci in na ci ne shari'a ta yadda a sha in na sha ne sai kenan sannan bayan ya tsallake wannan godaban ko kadarfa to shi a tafi kadarko na biyu kadarko na biyu shi ne zuciyar da za ka mallaki wannan abin da shi shin ta halarci ko hanyar da za ka duka samu wannan abin shin hanya ce ta halarci idan an cika waɗannan sharuɗan guda biyu an tsallake waɗannan halittan guda biyu to shi ke na'adi ya zama halarci idan ko ana da shakka a ɗaya daga ciki to sunansa shubaha idan ko ƙarara ya bayyana cewa hanyar da aka samu wannan abin ta haramci to wannan abin ya zama shi ma haramu mun gane kun ga uku kenan akwai haram akwai halal sannan akwai shubha shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun amma bainahuma umuru mushtabihatun halal bayyane yace duk abin da yake halal Allah ya riga ya bashi a matsayin halal a fili yake kuma za ka jike kanka a zuciyarka lokacin da kake amfani da wannan abu za ka ji natsuwa sannan wa innal harama bayyinun sannan haram ma a bayyane take abin da yake haram a bayyane yake amma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas manzo sallallahu alaihi wasallam yace a tsakanin halal da haram akwai abubuwa masu fitarwa yawancin mutane ba su iya gane su to shi annabi ya baka ka'ida فيكي فمن اتقى الشبهات فقد استبغى لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الهما يشك أن يرتع فيه دمت من دعبن الذي بينا مساء مطيئا حلسا كو حرام سيبوان من أبن كوان من يقوم أشد الدين سلكم متنسنسا إنه أوجن ألا بيد ليك إنه كوشي مساء أوجن ألا يازم باوا ألا sannan a wajen mutane mutuncinsa ba zai zube ba amma wa man waqa fi shubuhat faqad waqa fi al-haram amma mutumin da abu bai bayyana gare shi halal ko haram bane shi ko ya kusa ya aikata wannan abu shi ne ya ci sha ne ya sha tufafi ne ya sa wani aiki ne da ake ya aikata to wannan ya afka cikin haram shi annabi sun ce idan baka gane ba ga misali ar-ra'i yaqa hawla al-hima kamar mai kiwo ne zo da tarin bisashe tumakai ko kuma ka ce shanu ma don sun fi rigima da wanda kakkuhunan su gasu nan a tsaitsaye sai ya zo ya samu wata gona a gefenta an sa mata shinge shi kenan an sa ma wannan gonar shinge shi kenan sai ya zo sai ya ce shi a gefen shingen nan zai yi kiwo bisashensa kuma sun fi rigima sai wasu ya ce yushi ko an yi tafi to ya cikin zai afka a ciki ba zai san lokacin da bisashensa za su afka a cikin wannan shanin su tafi su je su fata ma mai gona su yi ma mai gona ƙanna ba haka mutumin da ya zama mai bin shugu hayaki wannan shi ake ce ma wara'u nisantar abin da bai bayyana a gare ka a matsayin halal ko haram ba amma abin da Allah ne ya wajabta ya ce a yi misali sai mutum sai ya ce shi ba zai zo ya salla ba a cikin jama'a sai a tambaye shi a ce saboda ne sai shi saboda yana jin tsoron yayi riya ko kuma sai a ce masa karka yin azumin litinin da alhamis na tilane sai shi a shi ba zai ba saboda yana jin tsoron ya zama bajan Allah yake ba wanda ne sai baka karanta qur'ani sai shani saboda ina jin tsoron sai in zama bajan Allah nake yi ba sai wannan ba wara'u bane wannan sabon Allah wajibi kayi abu da Allah ya ce kayi kuma wajibi ne in za ka yi kaidan Allah ka kori shedan a zuciyarka wanda yake ka maka wasu wasi yake ka maka shakka akan dan Allah kake kuma dan Allah kake maka kore shi shi yasa tun can da malamai suke cewa an waito da Imam Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yake cewa tankun nashi min tankul amali min ajlin nasi riya'un wal amalu من أجل الناس شرك والإخلاص ما بينهما. شكرا يا شيخ كثير أبدا متعني. أنا جنس وغمش عن نفسي بعدا الله حكيبا. يا شيخ خير يا. سنة إذا خيدا متعني سيبا ما خاي شركة. شركة نينا نفهم كرامة. شي ما دي خير يا. شيخ إخلاصي شيني أظن في الإخانص. خيدا الله. Sannan ku kai dan Allah kaga shikenan kai aikin kuma kai dan Allah ce kai aikin kuma kai dan Allah ka kori shedan daga zuciyarka to su a jahiliya sai su kiyin aiki in ka tambaye su sai suna yin haka ne saboda tatan ta misalin sa shine ne suna yin aikin hajji a jahiliya amma idan aka tashi za a yi aikin hajjin nan kamar yadda muka tabbata akwai wasu tufafi wai ba a yadda ka zo ka yi tawafi da kayan da ka sa ka taɓa saɓon Allah da su ba shi haka tun da baka da tufafi shi kenan sai ka zo ka yi tawafi tsirara wai su ba za su yi tawafi su zagaye ɗakin Ka'aba da kayan da suka taɓa saɓa ma Allah da shi ba kayan da suka taɓa saɓa ma Allah da shi ba za su sa su su yi tawafi ba saboda haka don guje ma kayan da suke sa wannan sun sabu Allah da su kuma za su yi tawafi to sai su zo sai su sa sai su cire kayan gabaki ɗaya sai su yi tawafi zanjir kaga wannan ɗabi'a sai ta mutanen jahiliya ka'ida ita ce idan Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wani abu ya ce a yi aiki kaza to ba za ka ce kai saboda kana gudun kaza ko mutane su ce maka kaza so daga ba za ka yi wannan aikin ba a'a ka yi wannan aikin Allah ne ya ce a yi sannan idan ka yi don ka yi sannan kuma ka yi don Allah shi ke nan aku bi ka yi sannan kuma ka yi don Allah shi ke nan to su jahi a jahiliya kafin zuwan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su da wannan mummunan al'ada abinda Allah ya ce a yi sai su ki in ka tambaye su me yasa ka kuma ku bi zuciya su suna taka tsantsan kan wajen yin wannan aikin kuma su je su saba ma Allah a shi yasa aka ce ka koya kai dan Allah sannan kuma kai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai in kai waɗannan abubuwan zaka kufuta yi dan Allah sannan yi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shike da to shine mana yace takuhumul wajiba wara'an sun kasance suna barin abin da yake na wajibi a shari'a wa'an wai saboda suna takatsan suna kaffa ko su je su akka cikin abin da ba daidai ba sai su ki yin abin da Allah ya ce su yi wai saboda suna gudun su aikata abin da Allah bai ce su yi ba a'a to wannan al'ada ce ta jahiliya Allah ka tsare al-mas'alatan ath-thaniyah wath-thalithah wash-shab'un مسألة سبعين دبي حكومة سبعين دأكو أدون قلاء وجي آية تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق وبترك الزينة مثلا جاهلية دقى تشم مسألو لنسو سنكسن شيء تقربهم إلى الله سنكسن شيء سناني منكسن شيء ألا بترك الطيبات حن يكين شن أبوه أن ألا يحالك تامس ما تدائي كما تنية تشيب زي ينا أزمن شن نامة ko yace yana azumin shan zuma kuma yace wannan haramun ne ba ko yace cin nama akan haramun ne wa bi tarki zinati sannan kuma sun kasance suna kin yin ado in kace saboda me ba za ku yi ado ba sai su ce a'a su bauta ma Allah suke yi mutum ya zauna cikin kazanta dukun dukun sai ce wai Allah yake bauta mawa alhali cikin ayoyi na farko farko da aka sauka ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani akwai wasu ya baka fasakar qur'ani yace ya ayyuhal mudassir ya kai wanda ka lillike ko sa anjir ka shi kai gargadi wasu ya baka fasakar aya ta uku kenan aya ta uku tace wasu ya baka fasakar kafin ka tsabtace shi shi yasa ya shahara a bakunan mutane annazafatu min al-iman ta tana cikin imani ba hadisi bane amma magana ce ne kyau amma hadisin shine tuhuru shaqqul iman tuhuru shaqqul iman sarki rabin imani sarki rabin imani rabin imani to su sun kasance a jahiliya wannan akwai su a cikin larabawa sannan akwai cikin kiristoci masu cewa suna bin annabi Isa alaihi salam sannan daga ciki akwai mutanen Farisa sannan daga ciki akwai mutanen India wa yake surutu waɗannan ƙungiyoyin guda uku ko jama'o'in guda uku sun kasance suna da wannan ɗabi'a su suna bauta ma Allah da yin ƙazanta da kin cin abubuwan da Allah ya ce musu halas ne su ci akwai a larabawa an same su a jahiliya sannan akwai a kiristoci sannan akwai a mutanen indiya sannan akwai a mutanen farisa wannan jinsunan mutanen guda uku duk hudu dukkaninsu sun kasance su a wajensu ibada ce su zauna da kazanta ibada ne a wajensu su cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halasta musu shi yasa karar da Qur'ani ya zo sai Qur'ani ya ce kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة من يوم القيامة الله ملوك تنسكي شيء تنبيس من حرم زينة الله وانين يحرم تأدن الله التي أخرج لعباده وانن أدن لألا يتكر مباينسا وطيبات من الرزق سن وانين يحرم تأبو بوا ما سجعين الزكي سفاكي أبن شمي كو ما تاني كو gida mai kyau wane ne ya haramta shi Allah ta'ala ce kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisan yawmal qiyamah kul hiya lil ladina amanu kace wadannan abubuwan gabaki ɗayansu na wadanda suke imani ne wadanda ba su ba ma su ma su ci fil hayatid dunya a duniya da musulmai da kafirai da Allah ya halasta musu abubuwa masu daɗi ya halasta musulmi ya ci kaza ya halasta wanda ba musulmi ba ya ci kaza a matsayin abu mai daɗi ya halasta wanda ba musulmi ba ya sha zuma ya halasta musulmi ya sha zuma ya halasta musulmi ya sha nono mai daɗi ya halasta wanda ba musulmi ba shi ma ya sha ya halasta wanda ba musulmi ba ya gina gida mai kyau ya shiga shi ma musulmi haka duk wannan an yi tarayya da Allah bai haramta ba iyaka akwai bambanci tsakanin mai imani da wanda bai da imani shi wanda yake da imani nashi na da ka'ida abin da zai cin nan da kyau ya zama halal duk abin da zai sa mai kyau ya zama halal gidan da zai shiga ya zama halal amma shi kafin ba ruwan shi da wannan to idan mai imani ya bi waɗannan dokokin khalisatan yawmal qiyama shi kadai kuma zai samu wannan alahira duk dadin da kafiri zai ji a duniya to shi ne daɗin sa in ya tafi lahira azaba zai shiga shi kuma mummuni duk daɗin da zai ji a duniya to ba daɗi ba ne samfoci ne in ji ba haushe na lahira shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir ita duniyan nan da kake ganin ta sijnul mu'min kamar kurkuku ne na mummuni idan mummuni yana rayuwa a duniya duk daɗin da yake ji to kamar akukuki yake amma wajannatul kafir amma aljanna kafiri ce domin mummuni yana da tanibi da Allah ta'ala ya masa a lahira shi ko kafiri zai ci ya ci a nan ne shi kenan an yi an gama wata ranar malamai suna gwadawa a tarihin al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani baban shi minista ne, baban shi yayi minista, baban shi ya ban mushi dukiya mai yawa, kuma ya taso a matsayin dan gata, irin yadda Bahaushe ke ce dan gata. To ya taso a matsayin dan gata, bai san wahala ba. Al-Imam Ibn Hajar baban shi minista ne kuma malami. Sau da aka Al-Imam Ibn Hajar yana cikin malamai waɗanda suka suke sa kaya masu kyau, masu tsada, kuma misali ta ce su hawa abu mai kyau. Ran nan yana tafiya a gefen titi, sai wani kafiri sai ya gan shi. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ya ci kulliya, ya sa kaya masu kyau na al'umma, yana tafiya a titi a gefe, shi kuma kafiri sai ya hango shi da kayan ragga. Shi kafin yana tsaye da kayan ragga yunwa tun da kusan cinye shi, sai tallako titi gefen da Al-Imam Ibn Hajar ya ci. Sai tambaye shi, ya ce ana gasu malam, ku kuka ce annabinku ya ce a duniya sijnul mu'mini wa jannatul kafir, ya haka ga ka kai yanzu kana jin daɗi ka sa kaya masu kyau, ni kuma ga ni na sa kaya ragga mokara marasa kyau. Al-Imam Ibn Hajar ya ce masa, eh, duk wannan daɗin da nake ciki, to ni yanzu a matsayin kuku nake, domin tanadin da Allah ta'ala ya min kun naje lahira, ninkin ba ninkin zan shiga cikin daɗi ne. Saboda yanzu na rayuwar da nake ina kama a kuku nake, don idan Allah ya sa na cika ina mai imani, to tanadin da Allah ya mini ya ninnan ka wannan ba ma za ka haɗa ba. Kai kuwa yanzu wannan wahalar da kake sha, in ba kai imani da Allah ba ka mutu, yanzu wannan daɗi kake sha, domin azabar da za ka je ka tanada maka wanda za ka je ka sha, tanin nan ka wannan ba ma za a gwada shi da ko a gwada da ita ba. Yace to fassara hadisin kenan. Ba inda aka ce musulmi ya sha wahala a duniya, da zo ya sha, in ya ji abin da zai ji daɗi bai da shi, amma in yana da abin da zai ji daɗi, ya ji daɗi da halal. Shi ya sa hatta zuwa masallaci sai Allah ta'ala ce, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa shrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, ya ku ƴaƴan adamu in za ku zo masallaci ku ci kwalliya, ku sa kaya masu kyau, za ku zo ku gana da Allah. Sannan idan ba a masallaci ba, wa kulu wa shrabu, ku riƙa ci kuma ku riƙa sha, amma wa la tusrifu, ku kai almubazzaranci, innahu la yuhibbul musrifin, Allah baya son masu almubazzaranci. So da ka ci ka sha, ka sa masu kyau amma banda almubazzaranci, wannan ita ce ka'ida. Mun gane a to su a jahiliya sun kasance suna ɗaukar wahala jikin cin abin da Allah ya halasta ma mutum, sai su ɗauka wai ibada suke yi. Shi yasa ka ga har yanzu a cikin musulunci akwai azumin cin nama, sai mutum ya zo yana azumi komai zai ci amma ba zai ci nama ba, ba zai ci nama ba. Sannan akwai mutanen da su kuma waɗanda ake ci musu annabatiyyun, har yanzu akwai su, wasu philosophers ne, su ba sa cin dabbobi, ba za su ci kaza ba, ba za su ci ɗawi, duk abin da ake ci na nama ba su ci, su kuma sai dai su riƙa cin ƴaƴan icce. In a Najeriya ne sai su riƙa cin tsada da binya da taɓo, kai baka ji ba taɓo ake damuwa, a ce ke ta cin taɓo, kai da matsala, taɓo ba ji ba sunan shi ba taɓo. Cice ba addini ba ne wannan, kada wani ya birge ka idan ka gan shi yana ado da kazanta, ya ɗauki kazanta a matsayin wani abu da yake bauta ma Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ba gunshi da kazantarka, tsafta ma wajiba ce a cikin addini. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, Allah kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau. Tajidu thiyaba idha iktasaita fa innaha zainur rijali biha tu'izzu wa tukramu, shi a jirgin siyaba ka sa kaya sababbi, idan ka sai ta in za ka sa sababbi, in kana da ikon kaya sababbi ka sa, innaha zainul rijali, domin tufafi ado ne ga maza, ado ne ga mutane, jihata izzu wa tukramu, da tufafi sai ka ɗaukaka kuma a girmama ka. Al-Imam Malik rahmatullahi alayhi ya kasance idan zai je ya kance ma malaman zamaninsa, zo ku an kaya in za ku je fada, ku da kuke zuwa fada in za ku je fada ku zo in ara muku kaya, saboda ka tun kasance suna aran kaya a wajen Al-Imam Malik rahmatullahi alayhi. Sannan Al-Imam Malik ya kasance idan zai karantar da hadisi sai ya yi wanka ya fesa turare ya sa kaya masu kyau sababbi sannan zai zo ya zauna ya karantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda girmama hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda mu a musulunci addinin musulunci addini ne wanda yake na tsafta addini ne da ya halatta abubuwa masu daɗi wata rana kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin al-Adab al-Mufrad al-Imam al-Tirmidhi ma ya rawaito a cikin al-Shama'il al-Muhammadiyya wata rana wani sahabi shi almajirai tabi'ai almajiransa suka zo wajen shi a daidai wannan lokacin an gyara masa naman kaji an kawo masa sai ya ce ma ɗaya daga cikin almajirai ya ce ma almajiransa bismillah a zo a ci sai ɗaya yana kyama wai shi bai cin kaza sai wannan sahabin ya ce kuli fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'kuluha yace cin manzon sama na cin naman kaza daga ba inda aka ce ka zo ka haramta maka kanka abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta ya halasta maka wannan ba zuhudu bane shine malai yace ta'buduhum bi tarkit tayyibati min ar-rizq sun kasance a jahiliya suna bauta ma Allah wai da haramta maka kanka abubuwan da Allah ya halasta musu at-tayyibati min ar-rizq na dada dan abubuwa na arziki sai mutum ya ce ba zai ci abu mai daɗi ba ba zai sa tufafi mai kyau ba abin mai daɗi shi ba ruwan shi sai rayuwa ta khushuna sai rayuwa ta ta'ashshufi wa tarki zinati fil libasi sannan sun kasance suna barin ado fil libas a tufafi wai duk bauta suke yi ba bauta ba ce wannan saboda duk waɗannan abubuwan ba sa cikin musulunci addinin musulunci da ya zo ya hana waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da tufafi sayyiduna Anas yake cewa ma ra'aitu min zihul latin hamra'a ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ban taɓa ganin mai sa asin a wajen Bahaushe shine ka sa kaya da iri ke ko tun daga sama har ƙasa ana ce ce ban taɓa ganin wanda ya fi manzo Allah sama kan ado in yi irin wannan ba mun kuma yana sa kaya masu kyau ka ga wane ne sai ya haramta maka kai haka ba ibada ba ce in dai mutum bai da abin da zai yi bai da shi amma kada ya ɗauka cewa bauta ma Allah yake ba a bauta Allah da ƙazanta sannan ba a bauta ma Allah da kin cin abu mai kyau in ka samu abu mai kyau ka ci in baka samu ba kuma shikenan sai ka hakura da abin da Allah subhanahu wataala ya baka Allah ya fifita wasu akan azzi akan wasu Allahu fadala ba'dakum ala ba'din kirrizq Allah da kansa yace Allah ya fifita wasu daga cikin ku akan wasu kirrizq a wajen samu wani yafi wani sannan yace wa rafa'a ba'dakum ba'dan wa fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriyya Allah shine ya dauka wasu akan wasu dan wasu su zama masu mawasi hidima duk kudin mai kudi yana bukatar mai kwasan masai watara yana bukatar wanda zai wanke masa kaya ya goge mishi yana bukatar wanda zai mishi polish din takalminsa ko takalmi ma ya lalace kila a dinke yana bukatar wanda zai dinke masa duk ba zai iya waɗannan abubuwan da kanta ba shi yasa sai Allah ya fifita wasu mu akan wasu mun gane الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا دم جنا لسوء جمد إبن ونن مسألة تا ونن دسكي لو كان شيء وا سجوجي ما إبن ونن أبو بون دك جباكي أيا إبادة إيشي بقى إبادة بني يا كاو يا أي ما جنا لسوء دك نمكم شيء كام جنا الإمام الحسن البصري الإمام الحسن البصري هنا إذا قد شما لما ما سجود الدنيا an shege shi malami ne mai gudun duniya to amma ba za mu ji me yake ne ake nufi da gudun duniya to ga farko ga abin da Imam Al-Qayyim ya faɗa a cikin littafin sa Madarij As-Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake cewa walaysa al-muradu rafd hamil al-mulk ba ana nufin mutum ya ce shi ba ruwan shi da duniya in ya cancanta ya zama shugaba aka jawo shi aka ba shugabanci sai ya ce shi ba zai yi ba ita wannan ba gudun duniya ba ne ya ce in ba ka yi daba ga misali faqad kana sulaimanu wa dawudu min azhadi ahli zamanihima sayyiduna sulaimanu alayhi salam da sayyiduna dawudu alayhi salam sun kasance mafiya gudun duniya a zamaninsu annabawan Allah ne ولهما من المال والملك والنساء ما لهما الحالي سنة دوكيا سنة ملكي سنة ماتا ومن دا سكي دا شي النبي سليمان النبي داود سقا كناني كما النبان الله سنة دوكيا باع ملكي با دوكيا فقط وغني داك ملكي با دوكيا ملكي زي وقا خدي باع ملكي با خدي dole in akwai shugabanci to akwai kudi kun an ce kudi ba ana nufin sun zama naka kai ba ga dama da su ba dole ana gudanar da al'umma ne da mulki magani ko haka wani mai hikima yake cewa bil mali wal ilmi yabni an-nas mulkahum shi bil mali wal ilmi yabni an-nas mulkahum kuce da dukiya da ilimi mutane suke gina mulkin su kuma mulki da ya ci nasara to akwai ilimi a cikin nan kuma akwai dukiya wanda ba za ka zo wa zai yi titi za a ce kai shugaba ne amma ba za ka iya titi ba ilimi ba za ka iya kula da makaranta ba asibiti duk da kuma ake mai ake waɗannan ba ruwan sha babu wutar lantarki kaga duk ba zai iya yiwuwa ba duk wannan ba zai yiwu ba to sayyiduna Sulaiman alayhi salam da babansa annabi Dawud alayhi salam sun kasance suna da dukiya sannan kuma sun kasance suna da mulki sannan kuma suna da mata annabi Dawud alayhi salam annabi Sulaiman alayhi salam matansa 101 yana da mata 101 su a zamanin su ba doka adadin matan da mutum zai aura a zamanin su shi yasa za ku mamaki a cikin addinin kiristanci masu cewa addinin na koma zuwa ga waɗannan abubuwan ne a ce mata ɗaya mutum zai aura har ya mutu kake mamaki sai kafin sun canza addinin ne to wannan misali na farko ce nan da al-Imam Ibn al-Qayyim ya buga mana saboda ba gudun duniya ba ne ka cancanci ka zama shugaban mutane su naɗa ka shugabancin nan sai ka ce ba za ka yi ba in ka ce haka to me yasa annabi Sulaiman ya zama shugaba me yasa annabi Dawud alayhi salam ya zama shugaba sannan kuma wannan bai sa su sun zama masu son duniya ba da duniya a hannunsu amma ko su shiga zuciyarsu ba misalin farko kenan sannan ya ce wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam min azhadil bashari ala al-itlaq wa lahu tis'u niswati sannan ga manzonmu sallallahu alaihi wa sallam shi yafi kowa zuhudu Allah bai aiko wani mutum Allah bai halicci wani da ya kai manzon Allah sa sama gudun duniya ba annabi sama yafi kowa komai yafi kowa imani yafi kowa kyan halitta yafi kowa kyan hali yafi kowa kyauta yafi kowa gudun duniya amma duk da haka matan shi shara annabi sun ga rasu ya ban matatara ba in an ce matan su tara ana nufin waɗanda ya mutu ya bar su wufi rasulullahi an tis'i nisbati annabi sallama ya rasu ya ban mata tara amma manzo sallama ya auri wasu matan wasu sun riga shi rasuwa nana Khadija ta riga shi rasuwa Zainabu bintu Khuzaima ta riga shi rasuwa sannan kuma wasu matan manzo Allah sallama ya aure su amma ba su ma zauna tare da shi ba akwai matar da annabi sallama ya aura ya sallama assalamu alaikum ya shigo ɗakin ta ta ce a'udhu billahi min haka wannan bata da rabu mana annabi sama ya shigo ɗakin ta ranar da zai tare ta ce a'udhu billahi min ta ina neman Allah tsare ni daga kai manzon sun ne ce a laqad ista'azti bi mu'adhi hakika kin nemi tsari da wanda ake neman tsari da shi alhiki bi ahliki je ki gida haka bata da rabu zama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karamin abu ne ummul mu'minin ba to kaga su ne wannan manzon Allah sama yafi kowa gudun duniya amma kuma yana da mata to kai kai ba zuhudu bane ka zo ka ce a'a kai ba ka son mata ko ba za ka yi aure ba ko kuma ka ce za ka yi aure amma kai ba kikkiawan mata kake so ba ka faɗa a baki ne bai fi zuci ba kawai kai ka san a zuciyarka kana san mai kyau yanzu na zai ce gubuwa kake so kuma kauniya ko da ido ɗaya ko kuturwa wane ne yake son mata kuturwa babu wa kana Ali ibn Abi Talib wa Abdurrahman ibn Auf wa Zubayr wa Uthman radiyallahu anhum min az-zuhadi ma kana lahum min al-amwali sayyidina Ali سيدنا الزبير بن الأوام عبد الرحمن بن أوفين عثمان بن أفان شو أن ننسح محمد صلى الله عليه وسلم ردوتيا أما كم سنة دقود دنيا جادوتيا أهن ننسح أما سنة دقود دنيا. وكان الحسن بن علي من الزحاد مع أنه كان من أكثر الأمة معبة للنساء ونكاها لهن وأغناهم جاجيكا مرزان الله صلى الله عليه وسلم الحسن الحسن بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته جيكا مرزان صلى الله عليه وسلم فاطمة أن سيدنا علي رضي الله عنهما مسلمين يقول الدنيا ما لا جماعتا مين أتشم أسوى جاكا أتشم مكان ya auri mata da yawa wasu su mutu ya sake mai da wasu in wasu suka mutu ya sake mai da wasu haka yake a rayuwarsa har Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa amma kuma yana da gudun duniya kun ga wannan ma misali ne kana Abdullah ibn al-Mubarak min al-a'immat az-zuhad sannan ga sayyiduna Abdullah ibn al-Mubarak yana ɗaya daga cikin malamai masu kuɗi ma amanin tafiri yana da dukiya ne amma kuma yana cin masu gudun duniya ya taɓa tafiya wata rana da shi da almajiransa zan ba mu kisoshinsa guda biyu al-imam az-zahabi duk ya kawo su a cikin siyar sirwa alamin nubala wata shekara al-imam al-hasan wata shekara ya tashi zai tafi aikin hajji ya ɗibi kuɗi da shi da almajiransa shi kenan dama ɗabi'arsa ita ce zai ce duk wanda zai tafi aikin hajji a garinsu ya kawo ya zo sai a zo su a tattara kuɗi a waje ɗaya sai ka ba da 100,000 wanda ya ba da 100,000 wanda ya ba da 100,000 sai a haɗa a sa account ɗaya idan aka je in aka sa account ɗaya 100,000 ka ba da shikenan za ka yi kwanaki kamar 40 kafin a gama aikin hajji ka dawo gida shikenan sai ya ce maka sai ya ce ma mai kula da dukiyarsa sai ya ce aka taɓa wannan asusun da aka tara kuɗin mutane kowa a riƙa ci da shi daga wani asusu nashi in ka ga wani abu ka ce kana so sai ka je wajen kashiya kashiyan shi sai ka ce abu kaza za ka su kila kafin aikin hajjin nan sai ka kashe 300,000 kai kuma 300,000 ka bada ajiya shi kenan sai an gama aikin hajji kai ka dawo gida sai ya aika ma kowa da 200,000 ɗin sa kaga ka kashe 300,000 nashi ya maka hidimar 300,000 sannan ga 300,000 ka an da maka da kayan ka haka sai al-Imam Abdullah ibn Mubarak yake malami ne mai kuɗi na gaske haka yake wannan kissa ta farko kenan kissa ta biyu wata shekara an shirya za a tafi aikin hajji dama yana cikin malamai wanda suka yawaita aikin hajji a rayuwar shi an ce ya yi aikin hajji ana jin ya fi 40 su biyu a cikin malamai ana sukunta su da yawan yin aikin hajji akwai al-imam ayyubu sukhtiyani shi ma na ɗaya cikin malamai masu yawan aikin hajji to wata rana ya yi niyya zai tafi aikin hajji ya ɗibi kuɗi masu yawa ya tafi ya zo shi kenan sai ya tarar da wata yarinya baiwa ta zo bola sai tana wawwaigawa da ta ga mutane ba su kallanta shi kenan sai ta ga wata kaza mushi shi ta sauri sai ta ɗauke ta sai ta jefa a bakin leda shi ta sauri ta gudu al-imam Abdullah ibn Mubarak yana kallanta ita bata san ya ganta ba sai ta ce ma wasu daga sai ya ce ma wasu daga cikin almajiransa su bi ta su ga gidan da za ta suna zuwa suka je suka bi ta gida sai suka tarar da sai suka je suka yi sallama da suka ce a ta fito da su fito sai ce bai wa Allah muka ganki kin dauki mushi a bola ta ce mushi na ɗaukar a bola ce iyaye na ga shi nan mahaifina da mahaifiyata da waye duk ba su da lafiya sannan ba wanda zai ci da mu da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa man kuritum ilayhi sai wanda ya matsi ya shiga cikin damuwa ya halatta shi mushi sai kuririna kada ya halatta mushi kenan shi yasa za mu ci mushi sai suka yi sauri suka je suka koma suka faɗa ma malamin su al-Imam Abdullahi ibn Mubarak cewa ga abin da ya faru ga abin da suka gani ga abin da suka ji shikenan al-Imam Abdullahi ibn Mubarak sai ya ce nawa ne kuɗin mu suka faɗi wani adadin kuɗi mai yawa ne kuma mujahidi ya ambata a cikin walan min nubala kuɗi mai yawan gaske kamar yanzu misali ka ce miliyoyin kuɗi sai ya ce ku ware abin da zai mai da mu gida abin da zai ishe mu mu koma gida lafiya nan yace sauran duk bata fi sabilillah yace ciyar da ita da zamu yi yafi aikin hajjin da zamu je ne na lafiya mu koma gida duk shekara sai je aikin hajji da mutane da yawa to alhamdulillahi rabbil alamin kun dai nan mace shida da ne da zuhudu da dukiyar amane bata dame shi ba mutumin da zai ce a ware kudin da zai iya mai da su gida sauran duk daukar abada ka ga mai aikin hajji musamman dan Najeriya tunanin shi ya je aikin hajji zai ci abinci ya kuma sannan kuma ya taraba dan Najeriya taraba ma ta fi abinci muhimmanci a wajen shi a hajji miliyonci yan Najeriya tunanin mu kenan in ya je aikin hajji sai ya tsaka mulmula cin abinci mai kyau saboda ya taraba da yawa to duk da wannan yace duk a tattara abata kaga shi ma yana ciki mutum ne mai yawan dukiya amma kuma ga zuhudu wa kadhalika al-Layth ibn Sa'd min a'immati az-zuhad sannan ɗaya daga cikin manyan malamai al-Imam al-Layth ibn Sa'd Imam al-Layth ibn Sa'd san al-Imam Malik abokin sa ne abin nan din sa ne sa'an sa ne a ilimi wasu ma suna ganin yafi al-Imam Malik ilimi al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafin shi sama suna al-Marhamatu al-Ghaythiyya fi tarjamati al-Layfiyya al-Marhamatu al-Ghaythiyya fi tarjamati al-Layfiyya ya kawo hikayoyi game da al-Imam al-Layth ibn Sa'd da yawa akwai wasiƙa da ya taɓa rubuta wa al-Imam Malik ta fiqhu shi ma al-Imam Malik ya mayar masa da martani to shi ma ya kasance yana cikin manya-manyan malamai wanda suke masu zuhudu masu gudun duniya amma wa kana lahu ra'su malin amma kasance yana da jali ne yawa wata rana aka gan shi a kasuwa yana harkar kasuwanci ana mai hudu kasuwancin sa ana yana zaune a shagon shi shi a kasuwa a ci algasu malan gashi ai an ci riban miliyan kaza shi wannan ya zai tambaye shi malan hajjiku shi ya fito shi zago wasu kudade sababbi shi ya nuna masa yace laula haula laman latamandala bina haula'i yace laula huwa latamandala bina haula yace ba da dan wannan ba kuma shugabanni sun mai da mu hankali malami bai da abin da ya dogara da shi a rayuwa shikenan sai shugabanni su yi wasa da kwakwalwarsa da abin da suke so su yi bi su amma in yana da abin da ya dogara da shi baya da bukatar abin su shikenan in ka zo ka miƙe kafa ai ba za ka miƙe hannu ba za ka miƙe kafa ba ɗaya daga cikin manya-manyan salaf al-Imam az-Zahabi ya kawo yana zaune a masallaci aka ce sai abin nan sarki da ake ce masa al-Mansur al-Abbasi ya shigo masallaci ya tarar da malam ya miƙe kafarsa yana hutawa shikenan malam ya kamar bai san da shi ya shigo ba kamar a ce shugaban ƙasa fa ya kamar bai san da shi ya zo yana ya huta shi a masallaci shikenan sarki ya gama abin da zai yi ya gama abin da zai shi zai fita shi ya zo sai ya samu malam sai ya bashi wasu kuɗi haka sai malam ya ji ansa ya ce alhamdulillah shi ya ce me yasa ba za ka ansa ba ya ce da ka shigo ya ka ga kafata ya ce a miƙe ya ce to rana ansa na miƙe hannuna ba zan miƙe kafata ba mamman da ya da la ya muddu rijila duk wanda ya miƙe hannu to ba zai miƙe kafa ba ka ga da ya ci da ya gan shi ya shi sai ya sauri ya canza zama sai daɗe sai ya fara dunkusa masa ko bai ci ba waɗannan duk misalai ne da Imam Al-Qayyim ya buga mana na cewa ba gudun duniya ba ne mutum ya ƙiyarda ya zama ya mallaki wani abu na dukiya ko ya sa kaya masu kyau ko ya ci abu mai kyau to sai ya kawo magana al-Imam al-Hasan al-Basri al-Imam al-Hasan al-Basri yake cewa laysa az-zuhdu fi ad-dunya bi tahrim al-halal ba gudun duniya ba ne ka haramta halal laysa az-zuhdu fi ad-dunya bi tahrim al-halal wannan ka'ida ce mai muhimmanci ba ba gudun duniya bane ka haramta ma kanka abu ka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka sai da ce kai haramun ne a in ka ce kai ba za ka yi ba amma ba haram bane kuma baka ce ibada kake yi ba kana jin kafuwan da shi wannan ba wannan ba laifi bane wala ibaati almali sannan kuma ba gudun duniya bane ko kai ka bada shi ka abanda ko tana lalacewa da inda ya cancanta ka bada da inda bai cancanta ka bada ba duk ka badawa a'a ana son ka zama a ciki ya kace shine sai ke cewa walakin an takuna bima fi yadillahi aw taqa minka bima fi yadika sai dai abinda ake ce ma gudun duniya shine ka fi amincewa da abinda ke wajen Allah fiye da abinda ke wajen ka wato in ce a bada a inda ya cancanta ka bada to ka bada domin ka san ne ka san idan ka bada nan Allah zai baka makofi ya baka makofi a duniya kuma ya baka makofi a lahira suna faɗi suna cewa a'ti ma fil jayb ya'tika ma fil ghaib a'ti ma fi al jayb ya'tika ma fil ghaib ka bada abinda ke cikin aljihu abinda ke wajen Allah wanda gaibu ne sai ya zo ma to haka ake so ka zama shine zuhudi wa an takuna fi thawab al musibati idha usibta biha aghaba minka fi ma law lam tusibka sannan ka kasance ka fi son samun lada a jarabawar da Allah zai maka fiye da wannan musibar da ta same ka ba ko jarabawar wannan musibar da ta ba domin idan Allah ya jarabe ka ka hakura lada za ka samu kaga idan ba a jarabe ka ba za ka samu wannan ladan ba ka samu wannan ladan ba yace kan wannan shi ake ce ma zuhudu so daga ba ibada ba ce ta Allah mutum ya haramta ma kanka abinda Allah ya halasta masa ba a yadda da wannan ba wannan ma ya cikin musulunci ka haramta ma kanka abinda Allah ya halasta maka sahabbai guda uku suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi kowa ya san wannan hadisin ko an shana na tashi suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kai matansa ga mutane da yake ibada da daddare an amalihi fi sirri me annabi yake yi a boye da daddare inda ba za su iya gani ba sai matansa kawai za su gani shi aka ba su labari ɗaya daga cikinsu sai ya ce amma ana fala anamu ala alfirashi abada ni har abada ba zan saka kwanciya akan shimfiɗa ba a ƙasa zan riƙa kwana ba zan kwana akan katifa ba ba ni ba gado ko da in na kwanta a gado ya nuna kaman ban jin tsoron Allah kenan ɗayansu kuma sai ya ce amma ana fala akulu lahama abadan sai ya ce shi ba zai sake cin nama ba har abada ya nan idan ya ci nama to yana ganin kaman ya zama bai da tsoron Allah ɗayan kuma sai ya ce ana la a tazawwaju nisa'a abadan shi kuma ɗayan ya ce shi har abada shi kuma ba zai aure ba ina ganin idan ya aure zai shagalta kuma yana ganin kaman shi ba mai tsoron Allah ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin su a shi sai ya zo sai ya ce a sa masa ya zo ya hau minbari ya ce duk jama'a tare a masallaci ya ce ma malu aqwamin qalu kaza wa kaza me ya samu wasu mutane ne suka ga faɗin magana kaza su rike cewa kaza amma wallahi ana akhsarukum billahi wa atqakum lahu wallahi na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron Allah anamu tuqumu anamu wa asumu wa aftir wa atazawwaju nisaa fa man ragiba an sunnati fa laysa minni wallahi na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah annabi sai ya ce musu ya ce amma wata ran ina yin azumi wata ran kuma in ke yin azumi wata rana in wani lokacin in yi bacci wani lokacin kuma in yi kiyamun laili sannan kuma ina da mata ba su kuka je kuka tambaya ba sau da kadu wanda ya ce ba ruwan shi da sunnata ya kauda kai daga barin sunnata tsarin rayuwata ni ma ba ruwana da shi baya cikinmu to kaga sai kai taka tsantsan musulunci ba abin da yake ce ba abin da zai ce taka kai musulunci ya hana kai banna amma ko bai hana ka jin daɗi ba ya halasta maka mata ta halal amma ya haramta maka matar da ba ta halal ba ya halasta maka cin abu na halal ya haramta maka cin abin da yake na haram ka nema da kanka ko a baka kyauta wannan halal ne an baka kyauta halal ne sannan ka nema da kanka halal ka ci shi ke nan sannan ka kai ka mubazzaranci ka ke banna yadi biyar zai ishe ka a tufafi to bai halatta ka sa yadi biyar da rabi ba wannan rabin da ka kara ya zama kai almubazzarancin sa aka tabiya din da zai ishe ka har ka nuna isa abin shi rabin shi ya zai isa a gidanka a ci har da almajiranka duk ka ba su kila ana aika ma makwabta kila akwai baki misali nake yi to ka a wuce wannan abin ciyan a ce a ci kowa ya zuzzuba ya sufa a kanta a nuna akwai a kakai wannan tarbiyyar da shi ne ke karantar da mu ke da amma ya zo ya samu mutane a kan kala-kalar rayuwa kala biyu akwai wanda suke su 'yan almabazzaranci ne musulunci ya ce a'a ba ya tare da su musulmi kai ya zama tare da waɗannan sannan ya samu wasu su kuma suna haramta abin da Allah ya halasta abubuwan daɗi sai su ce su duk ba ruwansu da su haramun ne ma kuma suna ganin in sun yi wannan Allah suke bauta mawa musulunci ya ce shi ma ba ya tare da su أكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ما شيء إيماني لدى سنسبوا فنسوا سنسبوا شيء إذا ذاتي أمباني لدو سيسو لم يسرفوا بات المبذران شيء ولم يقتروا سنن بات مقدان شيء مقدان شيء كإبادة أبن دزي إساء almubazzaranci ka fitar da kai amfani da abin da ya wuce kima sai aka ce kana baina zalika qawama su masu imani in faƙin su amfani da dukiyar su ya kasance ne qawaman tsakiya ce ba su almubazzaranci sannan ba su makwadanci in ka zama makwado sharri ne makwado bala'i ne ka zama mako ne mako bala'i sannan ka zama mai almubazzaranci shi ma bala'i me ake so ka zama ka zama a tsakiya ne ka zama mai tsakiya kace kuma dama tsakiya tsari kenan wannan shine abin da ake bukata wannan kuma a rayuwar kowa a rayuwar mutum tashi ta kashin kansa da kuma rayuwar shugabanci da yake yi shugaba ba a sanya saki dukiya sai almubazzaranci kasa kuma ta lalace sannan ba a san kuma ya rike dukiya ya zama kankamo kuwa ya zama cikin bala'i yake a'a a saki dukiya a yi amfani da ita inda ake bukata duk abin da ake bukata na rayuwar mutane matakai uku ce akwai matakin baruriyat akwai matakin hajiyat akwai matakin takmiliyat ko takiniyat baruriyat an sha mana bayani abin da rayuwar nan ba za ta yi ba za a mutu neman in ba shi kamar misalin mutum yana cikin yunwa a dokar daji in baruri inda gaske yunwa yake ji in ka ba shi gayan tuwo zai ci kana ba shi gayan tuwo ha zai ci ba ruwan shi da niya to amma idan haji yake ciki ba lalura yake ciki ba mutum shi bai kai ba bukata yake da shi in ka ba shi tuwon sai ci ba niya a wannan ba yunwa gaske ba ce me yunwa gaske bai neman niya da ka ji mutum na neman niya ka tabbas akwai yunwa amma yana jin zai iya haƙuri idan ma bai ci wannan tuwon ba zai iya kwana da yunwa amma mutumin da ya sati bai ci abinci ba ka ba shi tuwo ba miya zai ci kayan shi amma wanda kwanan arzini ya yi haka zuwa yamma in ka ba shi gayan tuwo ya ce a ba miya ne shi ko ɗan kwali sakon yayi wanda ba yunwa yake ji ba in ka ba shi tuwo da miya sai ya duba zai ci ba watali da watali nama wannan kawai ɗan gayu ne ba yunwa yake ji ba ko kuma ya ce ba man shanu wannan ba yunwa yake ji ba baya cikin yunwa to shugaba a cikin rayuwar mutane ana son a kula da waɗannan suwa suke cikin baruriyat suwa suke cikin hajiyat suwa suke buƙatar tasiriyat haka a gidanka ana buƙatar wannan ka ware ne baruriyat ne hajiyat ne tahsiniyat a gidanka sannan a rayuwarka kai ka kashin kanka ba wani kake shugabanta ba iyalinka ba to ka kalli ne baruriyat a rayuwarka ne hajiyat ne tahsiniyat kar ka ci bashi don tahsiniyat amma ya halasta ka ci bashi a hajiyat da baruriyat yanzu mutum ko shi kenan sai ya je wajen masu fata kaza sai ci a bashi kaza amma bashi kar ci bashi ka je wajen mai kaza ka ce ba ka bashin kaza wannan tasiriyar ta kawai daɗi wanda maka ke so ka yi amma idan ka tafi wajen da tuwo kace da Allah ta zuwa maka bashin tuwo na naira 100 ko na naira 50 ko mai shinkafa to wannan tsakanin ta da Allah ta baka taimako ta yi amma mai nama ya baka mai ki mai kaza ga shashiya ashe nawa nawa ga ta sun sa mata wannan zangafa mai ko mai zai ta ja in ka zucewa zuba mata 1,500 2,000 ko 1,000 sai ka ce amma haka da kuɗi sai karshen wata za ka biya shi sai ya baka kana da kudin ka cike nan tafiniyat ne a rayuwa ba wanda ya saka shi bashi dan ka cika da za a koshi da kaza a gidanka hajjan ba ba wannan bane amma mutum ya je shi a bashi bashin masara ko a bashi bashin shinkafa ko bashin doya wannan kaga duk abinci ne da ake rayuwa da su kuce ne sai ka bashi amma na hamun ha nan ba a ce kawai dadi wallahi ma ake son ai Allah ka janar da mu so daga wannan da matsalolin guda biyu malam ya sa su a matsayin matsaloli da annabi da sama ya tsinci mutanen jahiliya akan su sun kasance suna bauta ma Allah ta hanyar kin abubuwan da Allah ya halasta musu na jin dadi na arziki sannan kuma sai su kiyin ado duk wannan suna dauka shi wai a matsayin suna neman kusanci ne da Allah Allah subhanahu wataala ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan addinin gaskiya Allah subhanahu wataala ya kare mu daga dana sani a cikin rayuwa Allah subhanahu wataala ya shiryatar da mu ya ba mu shugabannin mu tawfiqi ya zatar da su shi abin da yake na daidai Allah subhanahu wataala ya kare su daga talalabiya da kuma kuskure da kuce mu hanya ta daidai Allah ya taimake su domin zaman lafiya da alkhairin ka da kuma bayi ga baki daya Allah subhanahu wataala mu kuma ya ba mu ikon hakuri da kuma yi musu biyayya akan gaskiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ali sahbihi ajma'in na'am malik na'am 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 ai za a kalla ne daga ranar da ya fara bashi dukiyar ai ranar ta zama tashi to ba daga bashi za a ce ai nisabi ya zo ba sai idan shekara ta zagayo sannan domin ba a yin zakar kuɗi sai shekara ta zagayo shi kuma shekarar da ake son ta yi ita ce daga ranar da ka fara mallakar wannan kuɗi da mutum yanzu a yau din nan zai mallaki kuɗi amma bai kai nisabin zakka ba sai yana kasuwanci sai kuɗin na ƙaruwa to idan aka sake zagirwa nan da bakin wannan rana to zai yi zakka amma shi wannan da aka raba gado aka bashi yanzu sai yanzu ya zakka ko nawa ne babu zakka a yanzu sai idan sun shekara sannan sai ba da zakka amma da za a ce babun nasu ne bai yi zakka ba sai ya mutu kuma ga lokacin zakka yayi to wannan ba ma za a raba gado ba sai an fitar da zakka wannan haƙƙin Allah ne dama in za a raba gado abu biyu ake kula da shi akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin mutane haƙƙin Allah kamar zakka in akwai wata kafara a kansa da ya wajaba ya yi ta kafin ya mutu bai yi ba duk za a masa a cikin zuciyarsa sannan kuma na biyu sai a zo akwai haƙƙoƙin mutane akwai bashi a kansa da ake bin shi sannan yayi wasiya da ya ce a ba wani abu to duk za a kalli waɗannan sai a fitar da shi amma ba wai in an ba wani ɗan shi a matsayin gado yanzu ya zama nashi ba shi kenan sai a ce ai ya kai da tabin zakka sai a ce kuma ya bada nan tata ba zai bada ba sai ta shekara dukiyar baɗi sannan sai ya bada in kuma a hanya kafin ta shekara an ba shi ya kai nisabin zakka kafin shekara ta zo ya biya ma yara kuɗin makaranta ya waye kuɗi suka samu tabbaro ka ga ba zakka a kan shi duk da cewa a bara ga kuɗin ya kai kuɗin zakka ba yanzu ba na an zagayo ba na ba shi ta zo kuɗi ba su kai kuɗin zakka ba so da haka ba za a yi zakka ba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh